This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alol da kuma Niyya dukkan sa zangon FM. Ana iya ma sauraron wannan tasha ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a daidai wannan lokaci.
Ina son gaya wa jama'a duk tashin hankalin da ake yi da ba inda ake jinta a jarida ko kuma inda ake jinta waje ba. Na fi son mutane su je Jos, yanzu ana zaman lafiya, muna roƙon mutane su zo a fara kasuwanci.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong kan tashoshin sauƙi kaya da ke kan tudu a jihar Plateau. Ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya ta fara bincike domin ladabtar da lauyan tsohon gwamnan Kano injiniya Kwankwaso. A jihar Taraba kuma makiyaya sun koka kan satar dabbobi da kisan makiyaya. Za mu kawo muku shirin kallabi. Yanzu ga labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya gaggauta binciken tsohuwar gwamnatin da ya gada domin kwato kuɗin da suka salwanta lokacin tsohuwar gwamnatin cikin kuɗaɗen da majalisar ta ce ko hadda na shirin na rage raɗaɗin talauci wanda Turanci ake kira shofi. Majalisar ta ce wajibi ne tsohuwar gwamnatin da ta yi bayanin yadda ta kashe kuɗaɗen da aka ware domin gudanar da waɗannan ayyuka da ma sauran shirye-shirye da aka tsara domin rage talauci cikin ƙasar. Sai dai wannan yana zuwa ne lokacin da majalisar ta kyamincewa da shirin cika alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na baiwa matasa marasa aikin yi allowance na naira 5,000 kwatankwacin dalar Amurka 25. Shugaban hukumar ta shofi na farko Christopher Kolade ya ajiye aikin hukumar ne a shekarar 2013 sa'ilin da ya ce shirin ya kaucewa manufar da aka samar da shi musamman akan abin da ya shafi cin hanci da rashawa tare da yi wa shirin katsa London da 'yan siyasa ke yi.
Shugaban kasar China Xi Jinping ya ziyarci kasar Vietnam a jiya Alhamis a kokarin da kasashen ke yi na sake inganta dangantaka tsakanin su bayan tsami da yi. Wannan ko ya biyo bayan sabanin da suka samu ne game da bakin iyakar tekun kasar ta China da ke kudancin yankin. Shugaba Xi ya samu kyakkyawar tarbo a wannan ziyara ta kwanaki biyu da yake a kasar ta Vietnam. Duk da yake masu zanga-zanga sun yi dafifi a wani bangaren babban birnin kasar wato Ho Chi Minh domin nuna kyamarsu ga wannan ziyara. To sai dai tuni aka yi awon gaba da masu wannan zanga-zangar cikin manya-manyan motoci. Dangantaka dai ta yi tsami ne tsakanin kasashen biyu a shekara da ta gabata sa'ilin da kasar ta China ta kafa wani katoton na'urar haƙan mai a tekun kudancin kasar wadda ita ma kasar ta Vietnam ta ce an dasa wannan na'ura cikin yankinta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An rantsar da sabon shugaban kasar Tanzania John Magufuli jiya Alhamis, duk da cewa ana ta cece kuce game da zaben da ya kawo shi kan karagar mulki na ranar 25 ga watan Oktoba da ya shige. Yanzu haka dai shugaban Magufuli shi ne shugaban gabashin Afirka na farko da ya taɓa ɗaukar mace a matsayin mataimakin shugaban ƙasa, domin ita ma Samia Suluhu Hassan ta ɗauki rantsuwar kama aiki gaban dubun dubatan al'umma na ciki da wajen ƙasar a babban birnin ƙasar wato Dar es Salaam. A cikin wata 'yar gajeruwar jawabi da sabon shugaban ya yi wa ya jaddada wa 'yan ƙasan ne zai cika alkawarin da ya ɗauka lokacin yaƙin neman zaɓe. Ya ce muna sane da ɗimbin aikin da ke gabanmu na irin aikin da kuka ba mu, kuma da ikon Allah da taimakon ku jama'a ina mai tabbatar muku cewa za mu kai gagaci. Kana shugaba Magufuli ya roƙi 'yan ƙasar ta Tanzania da su ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ya ce kome zai yi nasara game da wannan zaɓen, musamman ganin yadda zaɓen ya kammala shi cikin lumana, don haka ya ce yanzu ƙasar ce a gabansu.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana kyauta zatancewa bam ne ya tarwatsa jirgin nan na ƙasar Rasha wadda ya faɗo cikin satin da ya gabata a Masar, kuma ya halaka layin mutane da ke cikinsa su mai tanda 24. Shugaba Obama ya faɗa wa wani gidan radio dake birnin Seattle a jihar Washington a Amerika jiya Alhamis cewa za su dauki lokaci mai tsawo suna nazarin wannan al'amari. Ya ce ma'aikata za su tabbatar cewa masu binciken su da masu tattara bayanan sirri sun samu ainihin bayanin hakikanin abin da ya faru kafin su fidda matsaya. Sai dai ce ba shakka ga bisa dukkan alamu akwai abin da ke da nasaba da ban wajen hadarin wannan jirgi. Shi ma dai Prime Minister Britania David Cameron ya ce ga bisa dukkan alamu jirgin nan an sa masa bam ne. Cameron ya faɗa jiya Alhamis a London sa'ilin da suka gana da shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi wanda shi da kuma shugaban Rasha suka dage cewa duk wani bayani cewa akwai bam cikin jirgin nan zai kasance hasashe ne kawai zuwa yanzu. Shi dai wannan jirgin samfurin Metrojet ya tashi ne daga Sharm el-Sheikh kuma yana kan hanyarsa ne zuwa St. Petersburg a ƙasar Rasha ranar Asabar din da ta gabata kafin ya tarwatse a wato yankin zirin Sinai na ƙasar Masar.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya mai barin gado a ƙasar Libya ya buƙaci shugabannin ƙasar da ke adawa da junansu da su daina ƙoƙarin daƙil hanyar samar da demokuraɗiyya a ƙasar. Ya ce maimako su ƙoƙarta su ga cewa sun samar da yarjejeniyar da za ta samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa. A jihar Alhamis ne Bernardino Leon yake faɗa wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin jawabinsa na bankwana cewa cikin 'yan makonnin da suka gabata ana samun tattaunawa mai muhimmanci game da wasu batutuwa da ada suke zama karan tsaye wajen samun haɗin kan ƙasa daga sassan ƙasan da ke wa juna kallon hadarin kaji.
Labaran duniya kenan a gabaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa za ta kammala aikin sauke ko kuma gina tashoshi na sauke kaya da ke kan tudu a jihohi shida waɗanda ba sa kan iyaka da teku domin sauke kasuwanci. Ga Nasiru Adamu da kaya da cigaban wannan rahoto.
Za a rika jigilar kayan ta manyan motoci da jiragen ƙasa kamar yadda dacen zamanin mulkin Turawa kai hada-hadar auduga gyada da fatu daga lardin Arewa. Hassan Bello shine babban sakataren hukumar ta hada-hadar jiragen ruwa.
A yanzu ma haka ana kawo kayan a aje a Kaduna. Tarago kullun zai taso daga Lagos, ta nan za ka zo ka biya custom duty da sauransu. Haka in kana son ka aika kaya kasashen waje sai ka zo tashar Kaduna. Isi a Longa Abia an same su a Oyo, a Ibadan kenan an same su a Funtuwa, a Jos, Kano da kuma Maiduguri. To kaga alheri ya zo kenan za a bunƙasa tattalin arzikin wuraren.
Wannan zai sa ƙasar Najeriya ta zama ko ina harkar hada-hadar kasuwanci zai isa cikin sauki ba tare da tashin hankali.
Hakika abin ya fara ma in ka gane mutane sun san cewa akwai wannan. Mun yi taro da gwamnan Enugu, sannan akwai mutane da yawa sun zo wajenmu suna son su ma a ba su wannan tasoshi. Kamar Lolo a jihar Kebbi, a jihar Gombe, Bauchi, Ogun da Osun. So sun zo Najeriya shi fuskansu suna son a taimake su a kafa musu wannan.
Daidai lokacin da na isa ofishin hukumar na tarar da gwamna Simon Lalo na Filato da ke karfafa fara aikin wannan tasha a Jos.
Ina son gaya wa jama'a duk tashin kalin da ake yi da ba inda ake jinta a jarida ko kuma inda ake jinta waje ba. Na fi son mutane su je Jos. Yanzu ana zaman lafiya. Muna roƙon mutane su zo a fara kasuwanci. Yanzu ana neman kuɗi kowane jiha. To mu kuma a Filato aikin noma da kuma ita airport ɗinmu ai an ɗaga ta. Da an ɗaga kuma rashin wannan port ɗin yana sa ba ta cigaba sosai.
Ita ma jami'ar sadarwar hukumar Rabi Sulu Gambari na ganin jihohin kan iyakokin Najeriya da Chadi, Nijar da Kamaru za su yi matukar cin gajiyar shirin da nuna 'yan kasuwar yankin na halin kaza da ta konkan dami.
Na taɓa zama a Maiduguri kuma na ga yadda ake hada-hadan kasuwanci daga Najeriya zuwa ƙasashe makota kamar su Nijar da Kamaru. Kaga mutane na ɗiban kaya. Babu ma'ana, ba mai lura da yadda ake ɗibansa, ba mai lura da yadda ake fitarwa. Wasu ma ba kayayyakin da aka hana fitarwa ba ne. Kamar sai in ga an yi lodin tabarmin da aka yi saƙa a Maiduguri ko a Kano. Amma suna bin dare suna wucewa, suna ɓata hanya, suna yanke wayoyin lantarkai a kan hanya. So idan aka samu wannan tsari, insha Allahu ina ji za a samu gacin yadda ya kamata.
Aikin yashe kogin kwarama da aka faro zamanin marigayi shugaban Maru ‘yar Aduwa matukar aka kammala shi, inji sakatare Hassan Bello, zai matso da tashar teku zuwa arewa. Amma hakan ba zai rage tasirin tashoshin kan tudu ba. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kungiyar Lauyoyi ta Najeriya Reshin Jihar Kano ta fara gudanar bincike akan zargin aikata laifin ƙarya a gaban kotu da aka yi wa lauyan tsohon gwamnan Jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana.
Babbar kotun Kano ce a cikin watan Satumbar bana ta bukaci kungiyar ta NBA ta ladabtar da lauyan tsohon gwamnan na Kano wato Barista Okechukwu Nweze biyo bayan ikirarin da yayi na cewa Rabi Musa Kwankwaso ya bashi umarnin shigar da ƙara gaban kotun domin hana hukumar EFCC yunkurin kama tsohon gwamnan sanadiyar korafin da kungiyar ƴan fansho ta jihar Kano ta gabatar mata. Kungiyar da ta zargi tsohon gwamna Kwankwaso da karkata akalar kuɗaɗe fiye da naira miliyan 300,000 daga asusun fanshin Kano. Barista Okechukwu Nweze ya nemi kotun ta na EFCC kama tsohon gwamnan na Kano. Yana mai cewa jami'an hukumar sun hana sanata Rabi Kwankwaso aikace-aikacensa na majalisar dattawa saboda kwantan ɓaunar da suke yi masa. Sai dai daga bisani sanata Rabi Kwankwaso ya fito kafofin yada labarai yana cewa ba da izininsa ba ne lauya Nweze ya je kotu. Hakan dai ta sanya kotun ta kori karar kuma ta bukaci kungiyar lauyoyi ta ƙasar Reshin Jihar Kano ta ɗauki matakan ladabtarwa akan lauya Nweze baya ga cinsa tarar kuɗaɗe. Dr. Mamman Lawan Yusufari shine shugaban kungiyar a nan jihar Kano.
Mun yanke hukuncin cewa ya kamata a bincika, muna da committee dama da suke duba irin waɗannan korafe-korafe. Yanzu magana da nake maka an tura wannan takardar zuwa wannan committee. Committee kuma zai zauna yayi aikin sa yadda ya dace.
Sai dai Dr. Mamman Lawan Yusufari ya ce Reshin Kano na kungiyar ba shi da hurumin yanke hukunci na ƙarshe game da wannan batu.
Abin da tsarin mai nuna shine shi wannan committee idan ya tabbatar da wannan laifi zai aika mana report ne cewa gashi mun bincike wannan al'amari kuma mun tarar da cewa ya aikata abin da aka zarge shi da shi wanda ya saba ma ka'idar aikin mu, saboda haka suna ba da shawarar a ladabtar da shi. To ladabtarwar kanta ba mu muke yi ba, mu ma dauka muke yi cancak. Akwai committee da kungiyar lauyoyi ta ƙasa baki daya take da shi akan da'ar mambobinta. Sai mu kai Abuja can headquarter mu danka musu mu ce to gashi an yi korafi kan wani kaza, an bincika an samu cewa ya aikata wannan laifin, saboda haka muna bada shawara cewa a ladabtar da shi. Su za su duba su ga kuma dacewar ladabtarwar da ya kamata a yi masa. Misali abu idan yayi zafi sosai aka ga cewa abin da ya dinnan ya kauce ma ga'ida mutuka, yana iya kai ga cewa an cire masa rigar lauya.
Tini dai ƴan fanshin jihar Kano suka yi maraba da wannan mataki.
Sunana Alhaji Muhammad Idris, a matsayina na ɗan fanshin ni na ji daɗi, na gode kuma na zata haka. Ita kotu ta yi amfani da abin da ya dace a yi domin kada a sake yin irin wannan mutum ya shiga abin da babu ruwansa. Na biyu kuma ita hukumar lauyoyi ko ba don komai ba na ji daɗi domin su ma akan kansu su kare mutuncin aikinsu, kada irin wannan ta riƙa faruwa zai janyo musu a ɓata musu sunan aikinsu.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Yanzu kuma sai jihar Taraba, inda kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah Reshin jihar take zargin an kashe mata makiyaya fiye da 100 da sace shanu 17,000 cikin shekaru biyu da suka wuce. Ga Ibrahim Abdulaziz da cigaban rahoton.
Alhaji Mafindi Danburan da ke zama shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar Taraba, inda ma suke zargin al'umman Jukum da kora musu shanu fiye da 100 a cikin kwanakin nan.
Da muka tabbatar da shi tun 2013 zuwa yau mun rasa mutum 1,164 a satan shanu, inda ake kawo attack a kashe su kuma a sata mana shanu. A kananan hukumomi Ibbi, Takum, Donga da Ukari, wadda yawanci ya fi faruwa a karamar hukumar Ukari da Ibbi ne. Mun yi asarar shanu dai ba zai kasa 1,017 ba, amma a cikin 1,017 akwai kwaya 563 ne da muka gano. Akwai 360 da muka gano daga jihar Benue wadda sojojin makurdi suka taimaka mana, aka gano su aka dawo da su takun aka raba wa masu. Akwai kuma kwaya 200 da wani abu da aka sata na Arto Jobbo. Sojoji daga Taraba suka bi har zuwa can kusa da Ukari suka yi musanyen wuta da bato shanun suka mayar mishi.
To sai dai kuma na ta martanin hadakar kungiyar al'umma Jukum ta bakin shugaban ta Najeriya Mr. Benjamin Bako ta mamusanta zargin cewa suke sacewa Fulani shanu.
Zargin da kullum ana ma jukuna cewa mun kwace shanu muna kashe mutane. Abin nan ya zama yanzu ko ina arewa barayin shanu suna na ko ina. a Kano suna nan, a Niger an kama su, a Kebbi an kama mutane, an wayanda an kama nan an yi bincike.
Rundunar 'yan sandan jihar Taraban da ita ce ma tana sane da wannan matsalar, ko da ke ta ce kawo yanzu babu wanda aka kama. DSP Joseph Kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya yi ƙarin haske.
Yanzu muna nan kullum muna fato, muna nan kuma muna kira da al'umma ko Fulani makiya duk lokacin da aka wasu wannan barnan kansu mata lokaci su tsara da 'yan sanda cikin lokaci domin a ɗauka mataki a kai.
Ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da gwamnonin Arewa suka gudanar da wani taron lalubo bakin magance wannan matsala na sace-sacen shanu. To koya kungiyar makiyayan ke kallon wannan sabon yunkuri? Hala yau dai ga shugaban kungiyar me yace Allah a Taraban.
To a jihar Taraba dai bamu gani a kasa ba. Gwamnatin jihar Taraba ta ce ta yi komiti wadda za ta kwato shanu, amma har yau bamu ga aikin da suka yi ba. Su ma suna kukan babu kayan aiki, ba a ba su kayan aiki ba. Gaskiyar magana kenan.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan fefe.
Su mata sun yi maza yawa, saboda haka nauyi yadda al'amuran yau da kullum na al'umma na mata nauyin da aikin nasu ya fi yawa. Batun magana ilimi kamar yadda muka ce ba ɗaya ba biyu ba, ba shi da wani abu na biyu. Yanzu ƙaramin misali, Allah shi kiyaye, idan ka ga mahaukata biyu, ɗaya mai ilimi da ɗaya jahili, za ka samu mai ilimin din ya ga takarda sai ya ɗauka ya karanta, jahilin ko dai ya wanka da toka ko ya cika shi.
Gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin jin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To a halin yanzu ga fefen a shakata da wannan.
Mai burge Hausawa, sashin muryar Hausa.
Mai burge Hausawa, sashin muryar Hausa. Mai burge Hausawa, sashin muryar Hausa.
Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani, sashin Hausa na BOE matsayin ya zarge yan bayo. Sunan jala wanda yo mutane da dabbo
biyo
da yayyo wata ke turare wani shi yayyo gulbi
biyo
kana tsira wajen ganga janna ga Allah mu yaran
biyo
alihi har sama mai har mai dan sama zo habibi no
kashin alkuma mutiya mai tushi ba
Assalamu alaikum masu tina da saurare, wanda bai sani ba Shu'aibu nake da suna ganin lare. Na sani duk abinda na furta babu jalum na tare. Gani yau ma da waƙar BOE a sashin muryar Hausa. Ya kam a harka ta kudu miliya kun zamo na ɗaya, gaskiya ga ta dokin ƙarfe kun tayi kun zamo na ɗaya. Kun yi nisa a yau ga sauracin suna biyu
tambaya. Ƙarfe 2:18 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Yado Mubakar Mandara, wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci babban taron sake daddale al'amuran ƙasa wanda aka yi a shekarar 2014, wato a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan. Ga dai yadda hirarmu ta kasance da ita.
Sunana Yadoma Abubakar Mandara, ina aiki da Commission a Nigeria, kuma ina da NGO da take kula da marasa wanda suka rasa iyayensu da wanda suka rasa mazajensu. Kuma yanzu ina masters ina, kuma I'm a graduate of ina da BSc in Environmental Biology.
Na ji kamar kin ambaci cewa kina aiki da wata kungiya. Kungiyar taki ce ko kina dai aiki da ita ne?
Ina da NGO na kula da marayu da matasa.
Ta hanyar wannan kungiyar taki ne aka zabe ki zuwa wannan taron ko ko ta wurin aiki ne?
Gaskiya wani journalist ne da na san shi sosai, sunan shi Abdulkadir. Ya kira ni ya ce akwai taro da za a yi a Nigeria, wanda za a yi tattauna batutuwan kan abubuwan da yake faruwa a Nigeria da sauransu. To da ya kira ni na ɗauka ba conference ɗin ba za ta wuce kwana biyu ko uku ba ne, kamar normal conference da na sani da za a yi discussion issues ɗin generally a kan batutuwan da suke faruwa a Nigeria. Kamar sati biyu sai aka ana ta kira na a waya, ake ce min ai an ga suna na a list national conference. So sai na ga abin har na wata biyar ne. At some point ma na ce ma kai an ya zan tafi, ba zan ma tafi abin nan ba. Can mutane da yawa suka da ya ce min a in je abu ne na wata biyar, kuma abin da za a yi tattauna a kan kasana ne.
To da me ya sanya kika ce ba za ki je taron ba?
A gaskiya da na zama realizing cewa taron national conference an saba yin national conferences a Nigeria kuma ba ta yi tasiri ba, so ina shakka cewa kamar wannan din ma ba abin da zai fito a ciki da sauransu.
To shi wannan dan jaridan da ya zabe ki ko kuma ya bada sunan ki zuwa wajen babban taron, me kike gani ya sanya yayi tunanin ya bada sunan ki?
A gaskiya ina rubutu a kan Najeriya sosai, kuma ina rubuta kan abubuwan da yake faruwa a kasan, kuma ina nuna rashin jin daɗin abubuwan da yake faruwa, kuma ina ga ya ga yadda nake rubutu na kila ya tunani cewa okay zan iya representing matasan Northeast.
To ya kika ji a lokacin da aka zabe ki wannan taron, tunda kusan shekarun ki 24 a lokacin da aka yi taron, akwai wata damuwa da kika fuskanta?
A gaskiya ni da zan je ma ban je da wannan tunanin cewa zan haɗu da manyan mutane sosai ba.
Na'am.
Ban san, I don't know, ban san me yasa wannan tunanin bai zo kaina ba. Amma da na je conference ɗin inda na zanna a taron ma ina cikin mani former minister da wani chief babba ne, babban mutum ne sosai. Na san sun fi ni da shekara kusan 50, amma in mun fara magana da su suna gani na as kaman colleague ɗin su ne da sauransu, amma wata na suna kira na yar su da sauransu.
Kusan ke ce mai karancin shekaru a wannan taron ma kenan?
Ni ce mai karancin shekaru a taron.
To akwai matasa da yawa da suka halarci wannan taron?
Mu matasan da muka halarci taron 18 ne, bamu da yawa.
To kina gani ku matasa da kuka je wannan taron kun taka wata muhimmiyar rawa wajen tattauna batutuwan da suka shafi ƙasar?
A gaskiya akwai wanda suka yi contributing, amma akwai wanda kawai dai sun je ne, wasu ba a cikinsu ba zuwa suke conference ɗin, amma yau za su je gobe ba za su je ba. So, ya nuna cewa wasu matasan da ake involving a tattaunawan da ya fuskanci matsalolin da yake damun kasanmu.
Na'am.
Akwai matasan da a gaskiya suna nuna halayen da bai kamata su nuna ba, kuma shi yake nuna cewa matasan Najeriya ba su da wannan ability da za su yi
kamar kwarewa kenan
karbi mulkin kasa daga wurin manyan. Kuma manyan ma da yawa sun yi complain a kan irin yadda wasu matasan ba sa zuwa da sauransu, suna cewa to yanzu wayannan su ne za mu ba wa mulkin kasa kenan, abu an ce na wata biyar su zo ma ba sa zuwa, amma sai a ce man yara matasa suna so su karɓi mulkin kasa da sauransu.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sawaka kenan a yau, sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babban bakuwar tamu ya doma bakar mandara da Miss Julie Leathers Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, lokaci ya da zamu gabatar da sharhin da wasu jaridun Hausa suka yi a cikin makon nan.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya, inda ta buga babban labarin ta a shafi na farko mai taken mutanen kirki ne suka fi yawa a Najeriya, inji General Abdulsalam Abubakar. A shafi na hudu jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa garkuwa da mutane ya fi fashi da makami da satar shanu muni, inji Bello Badejo. A kuma shafi na 26 jaridar ta buga labarin da ke cewa majalisa ta amince da duk ministocin Buhari. A shafi na 27 jaridar ta buga labarin da ke cewa yaki da cin hanci za mu tauna tsakuwa, inji Buhari. A shafi na 40 jaridar ta buga labarin da ke cewa China ta dakatar da dokar haihuwa daya tilo. A shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa an soke zaben shugaban majalisar dokokin jihar Taraba. A wannan makon ma jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken wajibi ne a tallafawa manoma. Sharshin jaridin Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa, inda ta buga babban labarin ta mai taken cuwa-cuwa da handama, yadda kamfanonin sadarwa ke cin karansu ba babbaka. NCC ta ci MTN taron naira triliyan 1.4, ko 'yan Najeriya na more kuɗinsu? Yaushe Buhari zai bankaɗo almundahanar da suke tafkawa? A shafi na 6 jaridar ta buga labarin da ke cewa Buhari ne baya jiddan daura na biyu, inji sarkin daura. Har ila yau a shafi na 16 jaridar ta buga labarin da ke cewa Fulani na da 'yancin zama ko ina a Najeriya, inji mai yatti Allah. Kamar kowane mako jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken shin dogara ya cancanci a sakan masa mara? Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Tagai da Muhammad Salisu Rabiu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari akwatin saƙonni.
Assalamu alaikum, murya Amurka mai magana Abun Didi Bunza, Bunza local government jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da 'yan majalisa na jihar Kebbi da sauran masu ba gona shawari. Binciken da an kai local government, an ka mai da ƙananan ma'aikata wasu 5,000, ana kiran su pipi, wallahi an yi kuskure. Don akwai waɗanda har da karatu, akwai masu digiri, akwai masu diploma, saboda ba su da gata local government, ba su da wani secretary, ba su da wani chairman, an maishe su cikin pipi. Saboda haka muna kiran gwamnan jihar Kebbi a gaggauta gyara. Zai haifar da barayi cikin jihar Kebbi, za a kawo hotura da bala'i cikin jihar Kebbi idan ba a gyara ba. Mutumin da an san naira 15,000, 15,000 ya shekara 20 yana aiki, yau ake an ba shi naira 5,000 kuma ga iyali, ga lalurori, ga karatu, ga ɗaukar lalurori iyali. Saboda haka muna kira musamman da local government a dawo a gyara. Mai magana Abun Didi Bunza, local government jihar Kebbi.
Ga tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku.
Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya gaggauta binciken tsohon gwamnatin da ya gata domin kwato kuɗin da suka salwanta a lokacin tsohon gwamnatin. Cikin kuɗaɗen da majalisar ta ce ko har da shirin nan rage raɗin talauci wanda turanci ake kira shofi. Majalisar ta ce wajibi ne tsohon gwamnatin ta yi bayanin yadda ta kashe kuɗaɗen da aka ware domin gudanar da wannan shirye-shirye da ma sauran shirye-shiryen da aka tsara domin rage talauci a cikin ƙasar.
To madalla, gaishe ka da haka, Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan hantsi. Sai kuma can da la'asa za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin Musulunci Tushen Rayuwa da Usman Ahmed Kabara ke gabatarwa. Kamin nan, a madadin dukkan abokan aiki musamman shi Ladan Ibrahim Ayawa da ke Bahiro Diodede da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam John da ya rika masa nan nisa, Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.